أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا يبود بوديا دا ألا ملوككي لسكين أمين شي ورسا دا غنين دا مسا يحدامو أولنا مسلاتي na galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa a wannan yammaci na Lahadi 21 ga watan Ramadan a shekara ta 1445 a lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda kuma shine 31 ga watan 3 a shekara ta 2024 a lissafin miladiyya. Muna roƙon Allah maɗaukaki ya bamu taufiƙi ga faɗin daidai da aiki da daidai. Allah kuma ya sa mu cikin waɗanda za a gafarta musu zunubansu a wannan wata mai albarka. Kamar yadda muka ji malam ya karanta aya ta 101 a suratul Nisa'i. يقول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إذن كيت فيها أبايا كسا معنى أتكين ونن كسا دكوك رأيوا أكنت إذن تفيها تكامك falaisa alaikum junahun, to ba wa laifi a kanku an taqassuru minas salati, ku taƙaita ku takaita wani abu na sallah eh wannan min tabi'idiyya ce kuma tabi'idiyya ta maqsuda kamar da malam zai yi mana bayanin haka insha Allah cewa babu laifi akan ku ku takaita wani abu na sallah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kun ji tsoran kafirai za su fitine ku innal kafirina lalle fa su kafirai in ji Allah Allah yana magana ya mu'minai ku ji innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina innal kafirina lalle kafirai kanu lakum sun kasance siffar su ce saboda siffar kafircin in dai akwai ta to su din lakum a gare ku aduwwan mubina haka suka kasance makiya ne bayyanannu eh masu kiyayya ne a gare ku kuma ba sa boyewa irin yadda Allah madauki ya ce mana shedan abokin gaba ne maƙiyi ne baya son mu to haka su ma kafirai ba sa son musulmi in ji Allah ba yawwa shi ya halicce su shi ya halicce mu shi ya san zuciyar mu shi ya san zuciyar su shi ne yake ba mu labari cewa su dai ba sa son musulmi za mu zo mu yi magana akan wannan yanzu zai mu yi zancen ƙasar wannan aya ita ce asali zancen da ake gina sauran maganganu a kai dangane da wato sallar ƙasar menene sallar ƙasar idan mutum yana halin tafiya salloli masu raka'a hudu a yi su su koma raka'a biyu iya masu raka'a hudu abin ya shafa mai raka'a biyu za ta ci gaba da zama a raka'a biyunta mai raka'a uku ma za ta ci gaba da zama a raka'a ukunta masu raka'a hudu a zahar da la'asar da isha su ne wannan hukunci ya shafa in mutum yana tafiya maimakon ya sallace su raka'a hudu a zahar raka'a hudu la'asar raka'a hudu isha to sai ya takaita su su zama raka'a biyu wannan shi ake nufi da qasr duk da za mu zo can ƙasa malam ya mana bayani akan wata ma'anar da wasu daga cikin magabata suka baiwa ma'anar qasr musamman a wannan aya da aka faɗi in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru da suka fahimci cewa abinda ake nufi da qasru shine rashin kammala sallah yadda take da tartibin yadda take da tsayuwar mamu da liman in ana sallar tsoro tunda kun ga ana yin ta ne a gaggauce da sauri da sauri ruku'u ba lalle ya cika sosai ba irin yadda inda a gida ake a nitse ana ruku'u nan da nan a daga kuma na baya su koma gaba na gaba su koma baya to ibnu habib daga cikin malikiya a cikin alwadiha kamar yadda albazi ya ambata a cikin almuntaka yace abinda ake nufi da an taqsuru min as-salati shine sallar tsoro a takaita ta a yi ta nan da nan da gaggawa saboda ganin cewa ƙasarun sallah ba tare da tsoro ba ya tabbata ne da sunna ƙasarun sallah tare da tsoro ya tabbata da wannan ayar an gane? Yawwa a yi ƙasaru kuma ba tare da tsoro ba sunna ce ta tabbatar da haka ma'ana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka zo da wannan umarni na a sallaci sallah mai raka'a hudu ta koma raka'a biyu ana fahimta insha Allah za mu zo mu taba wannan zancen wannan aya kamar da na ambata ita ce asali sannan tarin hadisai da yawa da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yin qasaru zance akan wannan ba tsayawa zamu yi mai tattauna masalolin fiqhu da suke cikin qasaru ba sai azumi ya kare ba mu gama ba yawa ayar zamu karanta gurgudun yadda malami ya fassara mana anan da kuma abin da zai samu ƙara fahimtar ta yadda ya kamata ya zama dai Qur'anin ta cikin sa muka gane wannan magana ta Allah madaukaki dangane da wannan hukunci masaloli daga cikin masalolin da suke da alaka da wannan aya ko maganar qasru kun sani na farko shin qasru wajibi ne ko mustahabbi ko sunna muakkada wannan matsala ce da malami suka tattauna akai inda a kasarun kuma da nake nufi ba na Ibn Habib din da na gaya mana yanzu ba ina nufin sallah mai raka'a hudu a mai da ita biyu in ana halin tafiya yawa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Anas ya ambata cewa manzo sallallahu alaihi wasallam shi Anas yace mun yi tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Madina zuwa Makka fa kana yusalli rak'ataini rak'ataini hatta raja'na ila al-Madinati bal malamai sun ambaci cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin tafiya ya cika sallah mai raka'a hudu yayi ta hudu duk abin da aka kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito bai taba yin tafiya bai kasaru ba kun gane yawa ba a ruwaito hadisi daya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da malamai masana haka suka faɗa ba ni nayi ihaqar ba yawa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ruwaito a halin tafiyarsa to yayi kasaru wannan yasa malamai suke wasu suke ganin kasarun nan wajibi ce shi yasa dama malamai suke tattauna shin rukhsa ce ko azima masu cewa rukhsa ce suna kallon kasancewar hadisin Ya'la ibn Umayya da yake tambayar sayyidina Umar yace shi yayi mamaki Allah madauki ya ce وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة سيتي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا سيتي والناس في أمن ينزمت أن يسنى تكين زمن لا فيها يا يا كينا سيدنا عمر وانا مسلم يا رويت وانا سيدنا عمر يكي تي مسا عجبت مما عجبت منه نيما زمن النبي صلى الله عليه وسلم ناي وانا ما ماكي irin yadda kai yanzu kuma na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka shi bai bar abun mu kun ga ya samu dama ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda wannan ayar ta hada zancen kasuru ne da cewa in kuna tsoron kafirai za su fitine ku to ku takaita sallah ashe kenan mafhumul mukhalafa in ba ku tsoron fitinar kafirai ba za ku kasaru akwai tambayar ko babu ma'ana tambayar za ta iya zuwa a kwakwalwar mutum to bal malamai ma sai suka ce wannan shine sirrin da ya sa Allah madaukaki ya amfani da falaysa alaikum junah saboda a gusar da abin da zai iya tsayawa a zuciyar mutane li'anna an-nasa yanzuruna ila hadha al-hukm ka'annahu naqlun mimma uhida wa urifa wa tu'wida alayhi ila shay'in jadid wani kamar an cire mutane ne daga wani abu da yake tabbatacce zaunanne a zukata shi aka saba da shi an cire su zuwa ga wani abu daban an gane shine sirrin fadin falaysa alaikum jinnah ma'ana ku daina jin komai a zuciyarku in kuna halin tafiya to sallah mai raka'a hudu ku yi ta raka'a biyu zai zo ya gaya mana wannan insha Allah ta'ala amma dai zancen da muke yanzu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk tafiyarsa me yake kasaru yake ashe bai taba cewa ni ban dauko niyya daga gida ba kamar da zaka samu mutane da yawa yanzu an ce sai ana tafiya an zo za a yi sallah ce to ai kasar zamu ce ni fa ban dauko kasarin nan daga gida ba don haka cikawa zan yi akramakallah ai ba hula bace ko za a ce an dauko daga gida ko an manta eh in dai kana halin tafiya to ba sai ka dauko niyya daga gida ba tafiyar ita ce sababin yin kasaro yawa in dai sallah ta zo kuma a halin safar to abin da za a yi shine a yi raka'a biyu maimakon raka'a hudu bal suna cewa lam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu atamma as-salata wa huwa musafir ba a taba samun hadisi ingantacce ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a hudu alhali yana halin tafiya kaga ashe ba wani abu ne da zaka ganshi wani sabo ba yanzu mutane da yawa da wanda ma suka karanta a iziya ko da risala cewa in an yi tafiya sallah mai raka'a hudu a dawo da ita a yi raka'a biyu sai kaga mutum yana kyamatar yin kasarun nan kamar wani sabon abu ne ko wasu 'yan zamani ne suka zo da shi ko wata izala ce ko makamancin irin wannan abu lamarin kuma ba haka ba ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal Anas ya ambata yace kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam min almadinati ila makkata fa kana yusalli raka'atayn hatta raja'na ila almadinati yace har muka dawo madina kun ga ashe kenan wannan shine abu ibn umar yana cewa shi ma sahibtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana la yazidu fi as-safar ala raka'atayn na yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina tare da shi shine sahibtu da ni aka yi tafiya to kuma ya kasance la yazidu fi as-safar ala raka'atayn bai taba ƙara raka'a ƙari akan raka'a biyu ba a cikin wannan tafiya tasa yace wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman kadhalika inji Ibn Umar yace da Abu Bakr da Umar da Uthman su ma haka ban taba gani an yi tafiya sun yi ƙari akan raka'a biyu ba waɗannan suna cikin dalilan da wasu malamai suke gani wannan musulmi ya rawaito shi na farko ko hadisin Anas yana Bukhari da Muslim wannan yana cikin dalilan da yasa wasu malamai suke ganin yin kasaro wajibi ne wasu kuma suna cewa sunna ce muakkada tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba barin ta ba bai taba bari ba illa suna magana akan idan mutum yana tafiya ya zo gari yana gidansa kuma ko masaukinsa masauki zan ce ko tunda matafiyi ne shi ne ko yana hotel ko yana dai masaukin da ya sauka don aka kira sallah a masallaci halartar jami'in nan ne hukuncinsa malamai suna cewa halartar sallar jami'i wajibi ne halartar sallar jami'i wajibi ne in ka ji kiran sallah shi yasa matsala ta uku da zan kawo shine kuma duk tambihi nake so in yi dangane da yan uwa akan waɗannan matsaloli yadda muka ɗauki abubuwa haka babu talazumi babu mene talazumi tsakanin yin kasuru da jam'in salloli shi jam'i ja'izi ne an gane kasuru kuma meye ko ya zama wajibi ko sunna muakkada yin raka'a biyu wannan lalle shi za ka yi a halin tafiya amma haɗawa jam'i shin tilas ne wani ya ɗauka kawai in za a yi kasuru to dole ne a yi jam'i a haɗa a zahar da la'asar ba lalle ba ne shi yasa za ka ga wani zai dawo daga tafiya tun ƙarfe biyu karfe 12 da rabi ko karfe 1 a hanya yayi sallar sai ya hada da azhar da al'asr ya dawo gida kuma la'asar bace ba yana ji an kira sallah sai ci gaba da zaman sa ba inda zashi muna yi wannan ko ba mai bal wani ma da gangan yake tsayawa yayin sallar a hanya saboda kawai in ya so gida shikenan shi ya gama aikin sa to a kula babu hadisi da ya inganta ta bangaren cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar kasuru ko mun fahimci wannan jam'i kuwa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam wani gun yayi sallah azhar ita kadai yayi magriba ita kadai daga baya yayi isha ita kadai yayi kuma la'asar ita ma ita kadai bai hada su lokaci guda ba an samu kuma inda yayi jam'i yayi jam'i a arfa farkon azhar da la'asar kuma ya ci gaba da zama inda yake wannan shine babban dalilin ko in ce yana cikin manyan dalilai na halaccin ana zaune wuri guda a yi jam'i shine mustanad na da yawa daga cikin malamai da suke magana akan wannan haka nan kuma jam'i a dama Amina babu jam'i ga aikin haji ga wanda ya san aikin haji Amina kowace sallah daban ake to wannan shi ma yana nuna ashe ka kudidda cewa ta aikin haji ta ibadar aikin hajin ce haka ba saboda tafiya ba ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga arfa ya hada azhar da al'asr ko sannan kuma a muzdalifa shi ma ya hada magriba da isha'i wancan jam'i taqdimi na muzdalifa kuma jam'i ta'khiri da ya hada magriba da isha a lokacin isha'i bayan an isa muzdalifa to waɗannan abubuwa abu na hudu da nazo in magana akai wannan tambayi kawai ne akan matsalolin ba tattaunawa su zamu har ƙarshen su ba dan kowanne gaskiya yana buƙatar discussion mai zurfi akan wannan matsaloli a me ne nake so in faɗa na gaba abin da ya shafi a kasarun ta ina zuwa yawa mas'alar rashin zuwan hadisai ingantattu a mas'aloli da suka shafi sa iyakar kwanaki da kuma sa iyakar masafa rashin zuwan hadisai ingantattu akan wannan mas'aloli biyu yana cikin abin da ya bude kofar istihadi akai ta sabani tsakanin malamai annabi sallallahu alaihi wasallam bai iyakance kwana nawa ne ake yin kasaru ba daga hadisi ingantacce shi yasa malamai suka yi istihadi suka yi istinbati daga aikin sa cewa lokacin da ya tafi aikin haji kwana hudu yayi kaza da kaza wasu suka ce to ashe kenan kwana hudu ne a iyakar matafiyi inda zai kasaru in ya haura kwana hudu ko sallah 20 to zai cika sallah wannan istihadi malamai wajen fahimtar waɗannan abubuwa amma rashin samun hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan matsalar shine sababin ikhtilafu kuma shi yasa baka iya rusa istihadin kowace mazhaba a wannan babi saboda ba hadisin da zaka yi hukunci da shi akai shi yasa kaga mazhabobi sun bambanta wannan ya dau adadi kaza wannan ya dau adadi kaza haka nan abin da ya shafi nisa yawa masafa a kilo nawa ne ko mili nawa ne za a yi kasaru wannan shi ma babu ingantaccen hadisi da ya iyakance daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna maka lalle fa musulunci akan abin da ya shafi harkar hadisai nake so in magana in aka ce babu hadisan nan to musulunci fa wahala zai ba zai yi ba kun fahimci wannan abu su ne asali na addini ba asalin addini shine aqwalin malaman fiqh ba aqwalin malaman fiqh maganganu ne na malamai ala fataratin tawila min az-zaman na lokaci mai tsawo ba lokaci ɗaya aka faɗe shi ba wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza wannan min al-mutaqaddimin ko wannan min al-mutaakhirin kuma babu mutumin da yake qauluhu hujjatun yajibu al-akhdhu bihi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babu wanda yake wajibi ne a karbi maganarsa wanda in ka saba mata ka saba wa Allah, Allah zai azabtar da kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ijtihadin malamai ya halatta musamman in aka ce babu nassi da yazo qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wani abu ko yayi umarni ko an fahimta daga aikin sa ko makamancinsa, mutum ya istinbat sai ina ganin kaza, ina ganin kaza, ina ganin kaza, duk akwai dama, ba ijtihadi aka hana ba. Amma in dai akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kowa wajibinsa ne ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wajibin al'umma ta bi shi ko da ya sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Ina jin ku gane wannan ne. Yawwa, abinda Ibn Umar yake nufi a hadisin na ambata dazu shine farkon khilafar Uthman radiyallahu ta'ala an, duk da an samu sabani daga sayyidina Uthman akan wannan, musamman kuma lokacin aikin haji kun san wannan mas'ala din. Malam Ibn Taymiyyah yana cewa wa yukrahu itmamu salati fi safar, makruhi ne mutum yana halin tafiya yayi raka'a hudu, yayi makruhi. Inji Malam Ibn Taymiyyah. Qala Ahmad, har al-Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa la yu'jibuni, ni wannan abun bana son sa, a ce mutum yayi tafiya kuma ya cika sallar raka'a hudu. Da haka dai ya'yan uwa, sallar qasru asali ne da ita, kuma babban asalinta wannan aya kamar da zamu zo mu ji kuma bayanin da malam zai kawo. Ya tattauna mana mas'alar, ina so mu kare zancensa a yau saboda muhimmancin abin da ya kawo yau a cikin wannan tafsiri nasa. Bana son ya zama da dama mun raba shi gida biyu, mu iya kammala shi a yau din kafin mu shiga wa idza kunta fihi. Allah kara mana fahimta. Ma zan tattuka dai akan wannan babi, ina ba wa daliban ilimi shawara a je gun malamai ai karatu waɗannan matsalolin. Na'am, ijtihadin yajuzu fihi, akwai matsaloli. Abinda yasa yanzu ba za ka ce mutane me yasa kuke kaza, me yasa kuke kaza, abubuwa da yawa ba, kamar da na ambata ne rashin hadisin ingantacce akan kuma ya zama qat'iyyat thubuti, mene kuma qat'iyyat dalalati, wannan dama shine ke jawo yawa ya zama cewa ya tabbata ya inganta, sannan kuma akan abin da ake magana din ya fito kuru-kuru ya warware zare da abawa. In an samu haka to wajibi al-masiru ilaihi, shi za a bi ba wani abu ba. To in ko babu, albabu maftuh, malamai su istihadi, wannan ya ga kaza, wannan ya ga kaza. Illa abinda nake ambatawa dazu, ina so in ja hankalin ƴan uwana ne wajen ganin muhimmancin halartar sallah a jami'i. Da haka neman gaggawar rukusan na mutum ya sallah akan hanya ya iso, yana ji ai sallah kuma bai fito masallaci ba, a sake duba wannan abun sosai, ba yanke shi ne ba, amma akwai alamar yana buƙatar a duba shi. Fihi nazar, an gane abu insha Allah. Yawwa, saboda nususun da suka zo masu wajabtawa mutum in an kira sallah ya fita sallah, daga lokacin da ka dawo sunanka musafir ya ƙare, sunanka mene musafir ya ƙare, duk da kayi abin da ya halatta gare ka a lokacin da kake kan hanya, amma sakin abun haka a buɗe koyaushe yana sa mutane suna ɗaukar fita masallaci in an kira akwai wani sakaci a cikinsa ko akwai wani sauƙi-sauƙi a cikinsa. Malam yake cewa hatani al-ayatani aslun fi rukhsati al-qasr, ayoyin nan guda biyu rangwame ne, asali ne su a bangaren rangwame a tafiya, wa salati al-khawf, da kuma sallar tsoro. Yaqulu ta'ala wa idha darabtum fil ardi, ay fi as-safar, in kuna tafiya, wa zahiru al-iqtidai at-tarakhusa fi ayyi safarin, zahirin ayar bai bambance ba ko wace irin tafiya ce, kana walau kana safara ma'asiyati, ko da tafiya ce wanda yake mutum zai je aikata abin da yake haram, ma'ana tafiyar bata halatta ba gare shi eh tafiyar da za a yi ta cikin saba mai iyaye kamar da mafiya malamai sukan kawo wannan misalin a cikin littafin fiqhu yawa da bawa da zai gudu da da wanda yake zai saba mai iyayensa a wata tafiya su ce karka je ce shi sai ya je in ya tafi ya saba wa Allah an fahimta wannan yawa ko kuma ma'asiya ce bi itibari sababu safar sababi safar bi itibari sababi as-safar saban Allah zai je ya aikata wani abu zai je ya aikata abinda zai fidda shi wancan na saba wa iyaye ko da halal zai je in iyayen suka ce a'a sai dai idan abun wajibi ne shine da gaskiya ko iyayen suna so su hana shi wani abu ne na addini wannan daban amma yana so ya je misali zumunci na wata kanwar babansa sai baban ya ce a'a ka tsaya yau gona za mu je sai ya ki zuwa gonar ya shiga motar haya ya je zai gaida kanwar babansa to ya aikata haramu an bincika abu to wannan tafiyar sunanta mene safaru ma'asiyati tafiya ce ta saban Allah to shin zai kasaru ko ba zai kasaru ba shi ne wani yake cewa zahirin wannan aya ya nuna mutum zai kasaru sawa'un ko ta irin tafiya ce sawa'un tafiya ce ta ma'asiya ko ku tafiya ce wadda take ta halatta an gane yawa in ku mutum zai je wani abu ne wanda dama asali bai halatta ba zai je sha kwaya zai je zina zai je shan giya zai je abubuwa dai da duk an san haramun ne kuma zai shiga mota ya biya kudin mota ko ya sa mai a motar sa dan ya tafiya zuwa wani wuri da zai je abin da Allah bai yarda da shi ba to wannan shi ma na cikin safaru ma'asiya to Abu Hanifa kamar yadda malai ya kawo yace kama huwa madhhabu Abi Hanifata madhhabar Abu Hanifa bai bambance ba tafiyar ko ta halal ce ko ta haram zaka iya kasaru a madhhabar Abu Hanifa wa khalafa fi zalika al-jumhur wannan malamai suka saba akan haka wa humul a'immatu thalathatu sune da Maliku da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal suka ce bai halatta mutum yayi kasaru a tafiyar da take ta saban Allah ba falam yujawizu basu halatta at-tarakhusa mutum ya dauki wannan rangwame fi safari al-ma'siyati a tafiyar da take ta saban Allah ba takhsisan lil ayati bil ma'na wal munasaba sun yi takhsisin wannan ayar ne da illar da take cikin hukuncin shine al ma'na anan wuri wal munasaba da kuma lura da munasabar hukuncin da illar in kana karanta babin kiyasi baka bukatar in fassara maka wannan zancen bil ma'na wal munasaba ko munasaba wani abu ne da malaman usulul fiqhi suke magana da wannan yaran wata kalma ce ta yaran su sukan ce ana duba dacewar illa da hukunci a shari'a misali su ce Allah madaukaki ya haramta shan giya dan me illar haramta shan giya saboda tana sa maye ko to wannan ita ce al-ma'na illan nan ita ce mene al-ma'na ita ce ma'anar munasabar kuma sai a ce an haramta shan giya ne domin giya tuzilul aqla wa huwa manaqut taklifi domin giya tana gusar da hankali shi kuma hankali shine madora da ake dora wa mutum shari'a in akwai shi shari'a ta hau kansa in babu shi hankali babu shari'a sai a ce ai kuwa wannan illa wannan sababi ya dace dacewar shi wannan shine ma'anar kallon munasaba misali in wani ya zo ya ce an haramta giya ne saboda tana da tsami misali ko sai malami su ce a'a hadha wasfun
غير مناسب لحكم التحريم domin kuwa akwai wasu abubuwa masu tsami da suke halal kun gane wannan yawa issar bawan Allah nan da ya kusanci iyalinsa da rana a azumi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo hankalinsa a tashe balaraban kauye yazo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya tambaye shi akan kana da kaza da zaka yi kafara kana da baiwa ba baiwa kana da abin da zaka ci da miskine 60 kana zaka iya azumi dai yace ba zai iya ba malami suka ce me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora masa kafara saboda mutumin kauye ne shi sai malami suka ce a'a wannan wasfun ghairu munasib sai ai ibadinsa ababun abin da suke kira as-sabr wa taqsim yawa abididdigi a tattauna da zurfi a kwakwalo a ce me yasa aka yi hukunci kaza ai kaza ne a'a wannan bai dace ba fayub'ad ai kaza ne sababin fayub'ad sai an zo sai a ce dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora masa kaffara shine ya kusanci iyalinsa da rana a watan Ramadan sai a ce eh wannan illar me ce ce munasiba ce ta dace kun gane wannan yanzu to ku bar shi haka in an ci gaba ma ba lalle kowa ya gane ba amma daliban ilimi da suka san usulul fiqhi sun riski me nake nufi ko yawa abin da yake nufi anan taqsisan lil ayati bil ma'na wal munasaba nan abin da yake nufi shine al a'immatu thalatha مالك والشافعي واحمد بن حنبل سو اكنن سن يي تخصيصن wannan ayar cewa wa idha darabtum fil ardi fiha umum kunga akwai umumi a ciki in kun yi tafiya bayan kasa abu hanifa ya fahimci umumi yace ko wace irin tafiya ce su kuma sai suka ce a ai mu duba ma'anar da take cikin abaiwa mutum rangwame sauki ne daga Allah ko shi kuma sauki ana yin sa ne ga waɗanda suka cancanci ai musu sauki wanda ko yake ya saba wa Allah to bai dace ya samu saukin Allah a cikin saban Allah ba kun gane wannan to sai suka yi taksisin ayar shine ma'ana suka sanya wa ayar aidin a nan wurin ba za ta yi aiki ba za ta yi aiki ne a wancan a abin nan a halin wato tafiya wadda ta halatta sai su ce a'a gashi nan bayani mu karanta wannan bayanin za mu ga abin ya fito sai ce fa inna ruhsata suka ce shi faran gome suhulatun minallahi sauki ne daga Allah li ibadihi ga bayinsa idan safaru in sun yi tafiya an yaqsuru wa yuftiru cewa su yi kasuru kuma sannan su sha ruwa ka su yi azumi ko wal asi bi safarihi shi ko wanda yake tafiyarsa ta saban Allah ce ko kuma wanda yake mai saban Allah ne a tafiyarsa an gane la yunasibu haluhu at takhfifa halinsa bai dace da a sauƙaƙa masa ba tun da zai je saba wa Allah ai bai tantance ai masa wannan saukin ba kuna ganewa wannan ita ce mahangar Maliku da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal anan suka ce duk mai tafiyar saban Allah to ba zai kasaru ba shi ko Abu Hanifa yace zai yi kasaru yace saboda me dalilan ba su bayyana ba haka Ibn Hazm mazhab az-zahiri a dama suka ce babu wani dalili da ya nuna mutumin da yake dan mai saban Allah sai dai idan an fidda shi daga musulunci in ko yana nan musulmi kuma yayi tafiya to zai kasaru suka ce ayar bata faɗa ba kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su zo da wannan kaidin ba an fahimci wannan yawa wannan duka menene kun ga mahallin da malami suke yin ijtihadi yawa shi yasa maganar da ake da malami suke cewa lajtihad ma'an nassi ko me ake nufi da ita lajtihada ma'an nassi menene nassi in abin da ake nufi lajtihada ma'an nassi a mas'alar da Allah ya yi hukunci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci, to babu zancen istihadi wajibi kowa ya bi. Shine wannan nassin sai zama المراد بالنص هو قول الله او قول رسوله صلى الله عليه وسلم في المساله المعينه المساله da ake tattaunawa in akwai to magana ta kai kuma ya zama nassin wannan iri to shine magana ta biyu nassin da yake qat'iyyu thubuti qat'iyyu dalalati fil mas'alati almutanaza'i anha a cikin mas'alar da ake sabani akan ta sai ya zama ayar ko hadisin ya yanke yanzu misali inda a wannan ayar wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati da a ce an kara maganar in a cikin da'a ne kuke tafiyar ma'ana muddin ba saban Allah kuke ba kaga wannan maganar ai duk sabanin da babu atarsa saboda me ayar tunda dama aya ba a zancen qat'iyyat thubuti qur'ani ne yawa sai dai me qat'iyyat dalalati menene dalalata me take nuni zuwa gare shi inda akwai wannan cewa sai fa idan tafiyar ta ku ta sabo ce in akwai wannan a ayar to duk wannan sabanin da ya tashi saboda me ayar ta gama hukunci to sai ya zama wannan shine ma'anan qat'iyyat dalalati tunda ga nassi أما ليس قطعية الدلالة في المسألة المتنازع عنها يجوز الاختلاف يا حالة إسابان وأنكم شين إسابان عندما لم نسكي وأن يتفزوا على أمومي شين أبو حنيفة وأنكم سك كلي معنى الشريعة سك كلي مقاصد شريعة سك كما كلي مناسبة حكمشي أنغاني suka ce ai kuwa wanda yake halin sabon Allah bai cancanci kaza ba wani zai iya cewa wannan dangane da qaulullahi wa qaulur rasul ko baka ce masa malaka ce masa taqawulu ala llahi ba a mas'aloli ne da a shar'anci ana yin su akwai inda ake taksisin aya da me da irin wannan mas'ala da kallon wadannan illa zaka iya cewa ba dalili ne mai karfi ba la yazalu ijtihada bai gushe ba a matsayin sa ne mai ijtihadi da zai shi anan ne dama ra'ayoyi da al'asar da aka ruwato daga salaf suke taimakawa an gane in aka samu hadisi wani asar daga Abubakar daga Umar daga Usman daga Aliyu da sauran sahabbai ko wani daga cikin su Ibn Abbas Ibn Umar Ibn Mas'ud manya-manyan malamai dai sai a ruwaito wani asar a nan a kan wannan sai a ce to wannan za a iya tafiya zuwa ga wannan saboda wannan abu ya fi ijtihadin da wasu malamai waɗanda sahabi ya fi su a wannan matsala an fahimci abu? Duk da zai kai mu kuma kan wata matsalar shin ƙaulus sahabi hujja ne? Mustaƙilla ko ba hujja ba ne? Shi ma kuma wannan wata matsala ce a babin usulin fiqh tambihi na dai a nan shi ne duk waɗannan matsaloli akwai inda ya halatta a saba akwai inda bai halatta ba itlaki ake la istihada ma'an nas yana da wannan ma'anar yana da wannan ma'ana yanzu galibin sabanin malamai ai ba za a ce babu nassi gaba ɗaya ba ko akwai nassi amma in ya zama nassin la yadullu dalalatan qat'iyatan 'ala al-mas'ala al-mutanaza'i fiha ko anha to zaka ga cewa bai maganin sabani ba zai gushe ba wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza ma'ana kenan dai za a iya samun sabani tare da nassi wajen fahimtar sa amma in nassi ne wanda yake ma'anar la yahtamilu illa ma'nan wahidan in akwai shi to wannan shine la yajuzu an yukhtalafa fil mas'alati bai halatta a samu wannan sabanin ba ku yi haƙuri wannan duk zancen ɗaliban ilimi ne ko su suke ganewa ana amma ai kuma kowa ma yana ganewa insha Allah zancen da nake bari mu hausar da ba larabcin a ciki duk da na san duk in an ma faɗa duk kun gane idan ana ma'ana magana ce ta malamai cewa in akwai nassi to babu ijtihadi me ijtihadi malami ya kokarin sa ya gano wani abu yawwa ya zama mai amfani da hankalinsa da sanin ga dokoki na shari'a ya fidda hukunci. To shine nake cewa malamai suna cewa wannan maganar tana buƙatar bayani. In ana nufin nassi shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko maganar Allah madaukaki akan wata mas'ala da aka yi sabani, to lalle inda ita to ba buƙatar a kawo ra'ayoyin wasu malamai, sai a ce a shikenan Allah ya ce kaza, to mu je mu bi. Taiwu kuma abinda ake nufi ga nassin, amma an yi sabani wajen fahimtarsa. Saboda me? Saboda bai zama mai warware zare da abawa ƙuru-ƙuru akan mas'alar da ake tattaunawa ba. Wani zai iya fahimtar kaza, wani ma zai iya fahimtar kaza, to a wannan ba zai hana ai ijtihadi ba. To amma menene zai fidda mu daga sabanin? Shine a samu wani dalilin da yafi duk ijtihadin nan ƙarfi da za a hada. An gane? A hado da wannan, a hado da wannan da wannan, shi yasa zaka ga malamai in sun yi sabani sukan dauko dalilai da yawa. In bai tashi a wannan ba zai tashi a wannan dalilin. Wannan hadisin ai ya karfafa wannan maganar tawa kaza da kaza, duk zaka samu wannan. A bar shi dai haka. Mu je. Yace wa qawluhu, fadin Allah madaukaki da yace falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salati. Babu laifi. Ai la haraja wa la ithma alaikum fi dhalika. Ba ku da laifi. Wala yunafi dhalika kauna al-qasr huwa al-afdal. Wannan baya kore cewa yin qasarun yafi. Kaga an ce duk inda kaje an ce walaysa alaikum junahun, ba ku da laifi. In aka ce ba ku da laifi, ai kamar ana nuna asali ba haka bane, yanzu ne aka yi muku rangwame aka ce ku je. Ko ba haka ba? To shine nan yake fadar cewa wannan fadin laysa alaikum junahun din baya kore cewa yin kasaru shi yafi. Yawwa, li'anna nafi al-haraji, domin ku kore samun kunci da tsanani da laifi da ism da zunubi. Izalatun li ba'dhi al-wahmi al-waqi'i fi kathirin min an-nufus. Ana kokarin a gusar da wani wahami ne, wani rudani ne da zai iya shiga kwakwalan mutane da yawa. Shi ne zancen da na kawo mana ɗazu. Yanzu a yadda muka san sallah, kowa ya san sallar azahar raka'a nawa ce? Raka'a hudu. La'asar hudu, isha'i ma hudu. Ga jahili wanda bai sani ba, bai san hukuncin ƙasar ba, kawai an tsaya za a yi sallah sai ga wani ya yi raka'a biyu, sai ce shi fa bai gane ba, ya za a yi alfi. Saboda me? Saboda wannan shi ne asalin sallah, abunsa ita ya sani. To ashe wannan faɗin falaysa alaikum junahun ɗin yana da amfani wajen wanda bai san cewa rangwame ne aka yi ba, yana tafiya akan al-aslu fi salati anna adad arka'ati ar-ruba'iyya sune arba'a arka'at. An gane? Wanda bai san wannan ba zai ji akwai wani kunci a zuciyarsa, sallar da ya saba yi raka'a hudu haka kawai a zo a ce raka'a biyu zai yi. To ambaton wannan yana taimakawa ta wannan babin, ba ana nufin laifi ne yanzu an ba da izini a yi ba. Kun fahimci abu? Bal wannan ma zai tuna maka hadisin Aisha. Al-Imam Az-Zuhri ya ruwaito shi daga Urwa ibn Zubair daga Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa kafin ai hijira a Makka da duk salloli raka'a biyu ake, sai da aka yi hijira azhar la'asar isha suka koma raka'a hudu, da kowace raka'a biyu kawai an gama. Allah kenan yadda ya ga dama haka za a yi, ko ba haka bane? Kuma haka ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam da haka duk ake, in ji Aisha. To kaga idan ka dauki wannan kuma shi ma sai maka, sai nuna maka ya karfafa maka wannan zancen falaysa alaikum junahun dinnan, tunda yanzu an dawo da abin raka'a hudu, to ku ji ba wata damuwa don kun yi raka'a biyu. An gane? Yawwa, to shine da yake faɗin wannan babu rikici, tunda bai kore kasancewar yin kasurun shine yafi ba. Yace bal wala yunafil wujub, kai ba ma zai kore wajibci ba. Ma'ana babu rikici duk da wasu malamai suna daukar yin kasarun ma wajibi ne yanzu idan aka ce abu wajibi ne ya za a ce kuma ya tabbata da falaita alaikum junahu kun gane yawa dan haka fadin wannan madlulun sa daban yana da wata fa'ida babba ita ce wacce da na ambata sannan kuma ainihin me ake nufi da kasurin salatin da hukuncin sa shi kuma wani abu ne daban shine yace kama taqaddama zalika fi suratul baqara yace kamar da muka yi magana a suratul baqara a baya inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihi ma gashi kuwa tawafi baina abinnan haula alka'bati wa baina safa wal marwati duka wajibi ne ko ba haka bane kun ga ai rukuni ne tawafi to ya abinda yake rukuni wajibi kuma a ce maka falaisa alaikum junahun ashe kenan falaisa alaikum junahun ba tana nufin dama tan bai halatta bane yanzu aka ba ku dama don haka haduwarsa da zama wajibi haduwarsa da zama afdala babu tanafi babu korar juna a ciki saboda akwai maqsudin da yasa aka ambace shi akwai dalilin da yasa aka ambata Allah ya sa kun gane wannan yawa yace ila akhiril aya yace wa izalatul wahmi fi hadha al mawdi zahira gusadda wahmin nan da irin wannan rudanin da zai iya shiga kwakwalwar mutane wannan a bayyane yake li anna salata kun gani gashi yace domin ko sallah qad taqarrara inda al muslimin wujubuha ala hadhihi sifati tammati cewa sallah ta riga ta tabbata a gun musulmi siffarta cewa haka ake yinta raka nawa raka hudu ake sallar azhar raka hudu ake al'asr raka hudu ake isha'i kowa ya san haka don haka in mutum bai san wannan hadisi ko wannan aya ba yaji an ce za a yi raka'a biyu zai iya jin wani abu a zuciyarsa to da shi ake cewa falaisa alaikum junahu an gane abu ta karka da mu da haka yanzu mafi yawan mutane da suke kyamar kasaru ko saboda kauyanci wani ko saboda dai jahilci zance ko ba kauyanci ba rashin ilimi ko kuma saboda wani ma kamar da na ambata dazu taqlidin wani yake ya dauka wani sabon abu ne shi kuma zai wannan sabon abin na zamani ba ai zaka ji suna fadin wannan addinin sabo na yara na zamani yanzu dage wando kama hannu nan da nan haka shi baya fahimtar saboda ba karatu ne da shi ba amma a wurin waɗanda suke da karatu ai ba za su yi inkarin wannan abun ba yau to amma ana samun wanda yake ba karatun yayi ba a ce ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar sunna ita ce ai kasaru sai ka ji yana jin wani kaikayi a zuciyarsa to kaga wannan masu kaikayin a zuciya falaisa alaikum junahun innan tana amfani kun gane ko ba ku gane ba yauwa to shine kai malam yake so ya fito mana da shi anan har a fahimce shi yadda ya kamata yace wala yuzilu hada an nufusi aktharihim wannan ba zai gusar da waɗannan wahami daga cikin zukatan da yawa daga cikin su ba illa bi dhikri ma yunafihi sai an ambaci abin da yake zai kore shi yawa wajibi kuwa baya korar wannan sai yace wa dullu ala afdaliyati alqasri ala alitmami amrani abubuwa biyu suna nuna maka cewa yin kasaru yafi cika sallah fifiko a gun Allah da daraja da lada a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dacewa da sunnarsa abu na farko ahaduhuma mulazamatun nabi sallallahu alaihi wasallama ala alqasri fi jami'i asfarihi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lazimci yin kasaru duk tafiyarsa wanda mun yi zancen ko hadisin Anas yawa wasani abu na biyu anna hadha min babit tawsi'ati wat tarkhisi war rahmati bil ibadi in ka kalli ta cewa wannan abu ya zo ne ta babin yalwatawa saukakawa rangwame afuwa to duk abin da yake wannan shi kuma Allah yana son in yi maka rangwame to kai amfani da rangwamen sa wallahu yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu Allah yana son a aikata a zo da abinda yake rangwame ne a dauki rangwamen sa a yi amfani da shi kamar yadda yake kyamar abinda yake saban sa ne a aikata shi haka in yi maka rangwame ka dauka kuma yanzu mun koma hadisin ya ala ibnu umayya maganar sayyidina umar ai na ƙara samu ne ita ko ko ba mu gama ba na fara zancen sai na fita to mu dawo kan sai yanzu ya ala ibnu umayya yake tambayar sayyidina umar cewa naji mamaki yanzu mutane suna cikin aminci gashi ko Allah cewa in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru sai sayyidina umar yace ni ma nayi wannan mamaki kuma har na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inma hiya sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu sadaka ce Allah yayi muku ku karbi sadakarsa wannan shine hadisin da malamai suke cewa in ma mun dauki cewa kasaru ana wannan kasrun a wannan ayar ana zancen halin yaki ne sallar tsoro ake nufi to wannan hadisi na ibn na sayyidina umar an gane yana tabbatar mana cewa yin kasaru kuma a kowace sallah azhar la'asar da isha'i amma da suraka abibiyu to an same shi asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin kuma sahihi ne al-imam muslim ya ruwaito shi cewa sadaka ce Allah ya yi muku ku dauki sadakar Allah ku yi amfani da ya za Allah baka sadaka kai kace baka so to ya wanda yace ba zai kasaru ba Allah ne maka sadaka kace baka so ai ko baka kyauta ba ko yau Allah kyauta sai ce wa qawluhu an taqsuru min as-salati fadin sa da yace ku takaita daga sallah wa lam yaqul an taqsuru as-salata ba haka yace ba ko ba cewa ku rage sallah ba cewa ku rage daga sallah akwai wata fa'ida cikin wannan ko babu akwai akwai sai yace fihi fa'ida tani fa'ida biyu ce ma'ana ihdahuma fa'idar farko annahu law qala da yace an taqsuru as-salata ku rage sallah lakana al-qasru ghayra munzabitin bi haddin min al-hudud da zai zama kenan kasarun nan ba shi da limit ba a kebance da wace sallah ce da wace sallah ba kuma raka'a nawa ne da raka'a nawa kawai duk wanda ya ga dama kawai in kana cikin halin tafiya yadda ta yi maka kawai wani sai raka'a daya maimakon raka'a biyu kawai gwargwadon lokacinsa in ya ga da dan hutu hutu ya raka'a uku kaga shi ma ya yi kasau ma'ana ya rage sallah to amma tunda aka ce an taqsuru min as-salati to yana da wata ma'ana yace fa rubbama dhanna annahu law qasara mu'zam as-salati wa ja'alaha rak'atan wahidatan la ajza'a ila ma wani ya dauka in ya rage da yawa shine ya rage uku a cikin hudu to wannan ma yayi kami mu bashi sai gobe ya ce lokacin ya kare ko kun yadda to mu tsaya insha Allah sai mu komo mu fara daga qawluhu an taqsuru min as-salati wala lokacin ne ba shi da yawa na dauka za mu gama wannan yau ba damuwa Allah kai mu gobe lokacin ne gashi nan yau 21 20 nan da nan nan da nan sai ka ji an ce za a saurara ko muna roƙon Allah mu dauki amfane mu da abin da muka ji wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.